sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidajen radio amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Jalol FM a jamhuriyar Niger sai kuma ta Alpha Radio a Kumasin Ghana Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan Maina Kaina zan gabatar. A shirin na yau za a ji cewa me lauyoyi ke cewa ne bayan gurfanar da shugaban rajin Biafra Nnamdi Kanu a kotu. Muna da rahoto kan ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke hannun barayi ɗan ta'adda a halin yanzu. A jamhuriyar Niger, hukumomi za su shiga yankin Difa a makon nan don shirin maida 'yan gudun hijira matsugunan su. Tuni ƙarin farashin biredi ya yi tasiri a kasuwanni. Yau Laraba, muna da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru bayan kawo muku shirin ciwon yamace. Amma da farko, sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya faɗi jiya Talata cewa ya damu matuƙa da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar yayin da sojojin NATO da na Amurka ke shirin kammala janyewa zuwa ran 11 ga watan Satumba. General Austin Scott Miller, wanda ke kula da aikin janye sojojin, ya yi wannan kalamin ne yayin da fafatawar da ake yi tsakanin 'yan tawayen Taliban da sojojin Afghanistan masu samun goyon bayan Amurka ke daɗa tsanani a faɗin ƙasar da tashin hankali ya ɗaiɗaita. Da yake magana da manema labarai a Kabul, babban birnin ƙasar ta Afghanistan, janar ɗin ya bayyana yanayin tsaron ƙasar da cewa bai da kyau a halin yanzu. Ya ce kwace sabbin wuraren da 'yan tawaye suka yi kwanan nan abin damuwa ne. Sannan ya gargaɗi Taliban cewa a kul ta yi yunkurin kwace ƙasar ƙarfi da yaji. Jami'an gwamnatin India jiya Talata sun ce an amince ma kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar mai suna Cipla da ya shiga raba rigakafin da ya ƙirƙiro tare da haɗin gwiwar kamfanin Moderna yayin da ƙasar ke ƙoƙarin ƙara ƙaimi a aikin rigakafin da take yi don kauce ma yiwuwar sake ɓarkewar cutar karo na uku. Wannan izinin zai ba da damar shigowa da rigakafin Moderna cikin India. Zai zama rigakafin COVID-19 na uku da ya samu amincewar gaggawa a ƙasar. Bayan rigakafin Covishield wanda cibiyar serum ta India ta ƙirƙiro tare da haɗin gwiwar AstraZeneca da Covaxin na kamfanin Bharat da Biotech da kuma Sputnik V da aka ƙirƙiro a ƙasar Russia. Zuwa yanzu India ta yi allurar rigakafi wajen miliyan 330, wato fiye ma da ɗaukacin rigakafin da aka yi a Amurka. To amma da yake tana da mutane masu yawan biliyan 1.36 kason waɗanda aka musu rigakafa a ƙasar ya yi matuƙar gaza na sauran ƙasashe da dama. Kotun ƙolin Amurka jiya Talata ta yanke hukunci cewa baƙin hauren da ke cewa za su fuskanci bita da kulli ko gwale-gwale muddin aka tasa ƙiyarsu zuwa ƙasashensu na asali, gwamnati na iya tsare su har illa ma sha Allahu. Kotun ta yanke hukuncin ne da amincewar alkalai 6 aka san wasu alkalai 3 masu ra'ayin sassauci da cewa baƙin hauren ba su da 'yancin a saurare su kan ko shin ya kamata a sake su yayin da gwamnati ke nazarin ikirarin su ko a'a. Mai shari'a Samuel Alito, wanda ya rubuta bayanin hukuncin a madadin kotun, ya ce waɗannan baƙin ba su da damar gaggauta sauraren su. Wannan shari'ar ta hada da ta wasu mutanen da aka taba tasa ƙiyarsu kuma bayan da aka kama su lokacin da suka sake shiga Amurka ba bisa ka'ida ba, sai suka yi ikirarin cewa wai za a musu gwale-gwale ko bita da kulli muddin aka mayar da su. 'Yan tawayen yankin Tigray na ƙasar Habasha mai fama da tashin hankali jiya Talata sun yi gargaɗin cewa dakarunsu za su yi kace-kace da sojojin Habasha da na Eritrea, duk kuwa da yin gaban kai da gwamnatin Habasha ta yi ta ayyana tsagaita wuta. Gwamnatin ta Habasha ta yi shelar tsagaita wutar ce ta kafar labaranta da daren ranar Litini da cewa nan take zai fara aiki. Sanarwar ta zo ne watanni kusan 8 da fara tashin hankali a yankin, kuma a daidai lokacin da dakarun jam'iyyar da adaki mulkin yankin na Tigray suka shiga makele babban birnin yankin, inda mazaunan birnin suka musu lale marhaban. wani jirgin jigila na hukumar sama jannatin Amurka NASA mara matuki wanda ya isa tashar sararin sama ta kasa da kasa tun a watan Fabrairu ya tashi jiya Talata don yin aikin sa na karshe na zuba tauraron dan Adam a sararin Subhana kafin daga baya kuma ya kone kurmus a sararin saman duniyar mu. Jirgin mai suna Cygnus wanda kamfanin Northrop Grumman ya kirkiro an rada mar suna SS Catherine Johnson wanda sunan wata bakar fatar Amurka ce mai ilimin lissafi wadda ta yi aiki ma hukumar ta NASA wadda aka fito da bajintar ta lissafi sosai a film din nan mai suna Hidden Figures. Ita ta yi lissafin da aka yi amfani da shi ranar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1962 aka tura John Glenn sararin Subhana ya zama ba Amurkin farko da ya zagaye falakin duniya. A ƙarshe headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta nuna alamar har-haren rokokin da aka kai ranar Litini kan sojojin Amurka da ke Siriya, aikin mayakan da ke samun goyon bayan Iran ne. Yanzu dukkanmu muna komai ne bisa zaton cewa wasu mayakan da Iran ke goyon baya ne suka harba rokokin. Babu takamaiman waɗanda muke zargi, a cewar sakataren yaɗa labaran headquarter tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby yayin hira da manema labarai jiya Talata. Rokoki wajen 34 ne aka harba ranar Litini kan wani sansanin sojin Amurka da ke Da'ir Zur kasar Siriya. Babu wani sojin Amurka da ya jikkata.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Yanzu kuma sai rahotanni. Lauyan da ya shirya cajin farko kan shugaban haramtacciyar kungiyar IPOB ta yankawaren Biafra Nnamdi Kanu da aka dawo da shi daga Burtaniya, wato Dr. Nasir Aliyu, ya yi bayanin tanadin shari'a yayin da aka gurfanar da Kanun a gaban kotun Justice Binta Inyako da ta bashi beli a baya amma ya fice daga kasar. Ga Umar Faruk Musa da wannan rahoto.
Wajibi ne, haƙƙi ne na hukuma da kuma gwamnati baki ɗaya, misali hukumomin tsaro da kuma na shari'a, su tabbatar cewa wanda aka caje shi da laifi an gurbanar da shi kuma ya fuskanci doka kamar yadda kowane ɗan ƙasa ke fuskantar doka. So da haka wannan abu da suka yi abu ne na a yaba musu, kuma abu ne wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa ma gaba ɗaya.
Amma kana ganin shari'a nan za a yi ta a ruwan sanyi da natsuwa, ganin irin kace na cin da zai iya biyo bayan waɗansu mutane da ke kalubalen zaman Najeriya ƙasa ɗaya da waɗanda suke kare Nnamdi Kanu nan daga duk wannan hayaniyar da ya haddasa?
To ai kaga zancen hayaniya daban, shari'a daban. Lokacin da mutum ya aikata laifi, ko da fa ba ɗan ƙasar nan bane, ko da wani bature ne na wata ƙasar, misali ya yi laifi irin wannan laifin, to wajibi ƙasa ta gurbanar da shi, domin kaga duka kundin laifin kuɗa na ƙasa kamar namu nan penal code ko kuma criminal code, ko misali laifi ne kai a London wanda yake yana da illa a Najeriya, to ana da iko a ƙasar Najeriya kawo ka a caje ka. Idan masu hayaniya za su hayaniya su hayaniya, amma ya kamata ma'aikatan shari'a misali da kuma shi ministan shari'a su fuskanci iyaka gaskiya abinda yake nasu shine su sa a gaba.
A waje ɗaya na tuntuɓi ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin mut'adama Awal Musa Rafsanjani domin in ji yadda 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin mut'adama suka ɗauki sake dawowa da Nnamdi Kanu Najeriya har ma ya fara fuskantar shari'a, inda yake cewa
wannan ya nuna mana kan cewa dama a baya ɗin ba wai ya fi ƙarfin a yi masa hukunci ba ne, a'a illa kawai ba a ga damar yi ba ne aka ƙyale shi. Ya girin ga abin da ke sada ya gama ta'addar da yi, ya gama kawo ƙiyayya da barazana da rayukan jama'a, sannan gwamnati ta tashi tsaye. Amma yanzu tun da gwamnati ta farka kenan za a iya maganin duk wanda zai kawo tashin hankali a ƙasar, inda har an ga dama.
Ya za ka ga wannan shari'a za ta kaya kenan tun da an sake gurfanar da shi Nnamdi Kanu a gaban kuliya? Shin za a jajirce shari'a ta yi tasiri ko kuwa shiri ta da shari'a za a yi?
In har gwamnati da gaske za ta kawo kwararru wato lauyoyi da shaidodi don a gabatar da shi kan irin laifukan da ya tafka, kuma an aka yi haka banga wanda zai iya cewa zai ce ya yi waɗannan aikace-aikacen da isa aka makama shi ɗin ba.
Awal Musa Rafsanjani kenan, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin mut'adama a Najeriya, a tattauna da Nelly shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A Kaduna birnin gwamna, iyayen yaran kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalle da aka sace a kwanakin baya na bin matakan ceto yaran nasu. yayin da aka bude makarantar don ci gaba da karatu. Isa Lol Ikara ya aiko da wannan rahoto.
Da farko dai hukumar kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuba Mallin da ke Zaria ta rufe makarantar ne domin juyayi da kuma daukar mataki, amma bayan mako guda sai aka bude makarantar kamar da yadda sakataren yada labaru na kwalejin Malam Abdullah Ibrahim Shehu ya shaida wa muryar Amurka.
Har yanzu dai waɗanda aka diba suna hannunsu.
Ku sun yi magana da ku a hukumance hukumar makaranta?
A hukumance akwai shi shugaba mai kula da tsaro wato chief security officer na makarantar da shi suke ta magana.
Zuwan hali ake ciki.
An ɗauki matakai da yara za su dawo makaranta su gabatar da karatu don suna gab da rubuta jarabawa ne dama abin ya faru.
Ba kwa gudun a ce yanzu ga wasu can a rike amma kuma ku kun ci gaba da al'amuran makaranta.
Duk abin da ya samu bawa dole ya bawa lamu Allah kuma ya ci gaba da hidima da rayuwa zai ci gaba don kowa ina kake kariya na Allah ne.
Yanzu haka dai iyaye da ƴan uwan ɗaliban da aka sace sun fara karo karon kuɗi don biyan kuɗin fansar da ƴan bindigan suka yanke musu. Haka dai wasu daga cikin abokan ɗaliban da aka sace suka tabbatar.
Wannan tashin hankali ne wanda muka shiga na sanadiyar abokinmu da aka sace saboda wayannan mutane sun yi demandin kuɗi. Ga halin da shi yaron a yanda yake karatu a Wale, registration ma biya mashi ake yi. To yanzu mun rasa ta ina zamu fara.
Sunana Umar Salisu Musa. Suna demandin kuɗi gashi shi kuma dan gidan talakawa ne, hasali ma na farko maraya ne. Kama ake in zai tafi makaranta. Wani lokaci muya mu friends ma muke hada kuɗi mu dan tallafa mishi. Kuma gashi gwamnati sun janye hannunsa a cikin maganan, shine muke so dan Allah dan Annabi a samu a taimaka dai a samu mafita.
Kokarin jin ta bakin commissioner tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan dai ya ci tura saboda na kira shi a waya amma bai samu dauka ba. Ko dake dai gwamnatin jihar Kaduna Malam Nas Suru Ahmad Rufai ya faɗi irin kokarin da jami'an tsaro suke don dakile irin waɗannan hare-hare.
Mu da yake muna samun security reports mun san irin tsare-tsare na ta'addanci wanda kokarin jami'an tsaro domin sun san za a yi wannan abu su je su hana, amma shi dan adam abinda ya lalace ne ko abinda bai masa kyau bane yake tunawa. Amma akwai abubuwa da yawa wanda da badin jami'an tsaro suna tashi sai suna ayyukan da ya kamata ba da abin ya wuce haka.
Kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuba dai ita ce makarantar gaba da sakandare ta uku a jihar Kaduna da ƴan bindiga suka kaiwa hari kuma suka sace mutane. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan birnin Abuja. Al'ummar Difa a jamhuriyar Niger na sa ran zuwan shugaba Muhammadu Bazoum da gwamnatin jihar Borno na Najeriya, Farfesa Babagana Umar Zulum, don duba yadda za a maida ƴan gudun hijira garuruwansu biyo bayan illar Boko Haram. Wakilinmu Suleiman Muminu Barma ya zanta da mataimakin shugaban mashawartan jihar Mustapha Aremi.
Yau in ka ɗauki mutanen Najeriya akwai kaman sayan inda aka yi santur na rufije. Kwanakin baya da muka je muka tar da ƴan Damasak, Baga, Malam Fatere da sauransu da muka kirga mutum 24,700. Yau mutanen nan dukkan su murna suke. Yau namu na Niger in muka mayar da su. Nan Najeriya ma gobe in gwamna ya zo babu wani abin da suke nema yau. Kai an zabe ka cika alƙawari. Kuma sun ɗauki alƙawari za su cika kuma sun fara yi. Kuma wannan abin ya yi tasiri ga mutane. Zai koma ma waɗansu shugabannin waɗansu ƙasashe ma tasiri na cewa al'umma babu abin da take so in aka zabe ka cika alƙawari.
Kuma koyo matakai da gwamnati ta ɗauka ne don bai wa waɗannan mutane damar gudanar da ayyuka, a misali irin su noma, kiwo da kamun kifi.
Mun yi taro da duk masu hannu da shuni da duk kwamishinoni na gidan gona, kwamishinonin gurin fannin kamun kifi, kwamishina na kamar tattala arzikin kasuwa, kwamishina hatta ma kasuwar kifi da aka rufe yau da shekara 6. Kogin Chadin wannan da kogin kuma da Bobin wannan, wallahi ya fi kamfanin fetur a gurin mu. Yau shine fetur ke kasa mu. Wannan gurin aka bude shi, kowa zai wadata, ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni bar sauransu. Shi ke rike da al'umman nan da yake nan kusa da karkara nan na Chadin, na Kamaru, na Niger, na Nigeria, duka a wannan fadaman kogin Chadin na suke amfani. Shugaban kasa ya ce an bude kasuwancin kifi, kuma an zo har an bude babban kasuwar kifi na nan jiha. Na cewa a gegime yanzu in shakar dajiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da zaman tsaro. Kawo Ubangiji Allah ya tabbatar da muna da lafiya.
Tuni ƙarin farashin burodi ya bayyana a kasuwanni bayan ƙara farashin da ƙungiyar masu gasa burodin ta yi don ƙarin farashin sinadari da haraji. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Tsarin farashin shine na biyu a cikin 'yan watannin nan da kungiyar masu sarrafa burodi a Najeriya ke yin shela. Alhaji Muhammad Giradu Sani shine shugaban kungiyar a shirin Arewa maso gabas ya ce masu wannan sana'ar na cikin tsaka mai wuya.
Ko kuma wani abu ne wanda za a iya cewa an jima ba ga wani abu irin haka ba a hawa a kai kai wadda duk bayan kwana biyu za ka je ka samu kayan biredin ya kara kuɗi musamman fulawa da su bota da dai sauransu. Fulawar da ba da jimawa sosai ba na ana saida ita 10,000 ko kasa da haka yanzu ana saida ita 16,000 zuwa 17,000 a wasu wuraren ma ya haura haka.
Baya ga hauhawan farashin akwai matsalar karin kuɗin rajista da haraji kan gidajen burodi daga 150,000 zuwa 2,000,000 in ji cewar Mr. Dominic Daniel Tumba shugaban kungiyar a Najeriya.
Akwai wani mai gidan biredi ma jarinsa da gidan gaba na bikin miliyan biyu ba.
Sai dai kuma sanin yawancin mutane ne cewa burodi da sauran dangogin abincin da ake sarrafawa da fulawa na kasancewa abin dogaro ga yawancin 'yan Najeriya. Yanzu kan tunaninsu ya fara canzawa sun buƙaci gwamnati ta kawo ɗauki.
Ba wani lungu junction da zaka je baka samu masu teburin tea da burodi ba. To mutumin da yake da ya'ya misali kamar guda 5-10 a gidansa ai dole sai ya koma cin dumaman ne.
Sunana Abubakar Hassan, idan kana dan sayan bureje ka dan samu kariya da iyalanka 200 yanzu ya zama 450 dari nawa.
Sunana Jamil Muhammad, sai ka samu quality da quantity duk an cire wannan ka samu ba test.
Wangin ta masu sarrafa burodi na gargadi da kashedi ga ya'yanta kan rage girman burodi ko dandanan sa sanadiyar sabon farashin.
Da masu biredi suke ciki zaɗin su guda uku ne kawai ko mutum ya bar sana'ar biredi ko ya rage girman biredi ko kuma ya ƙara kuɗinsa don haka a cikin maganan babu ƙara girman biredi.
Abdulwahab Muhammad, murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hatsi. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin Aisha Mu'azu ta shirya tsaf don kawo mana shiri na gaba.
Mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Siyasar mata a kasar Hausa abace da abubuwa da dama suka dabaibayeta dukko da irin yunkurin da matan suke yi domin ganin cewa ana damawa da su bisa dalilai da suka danganci tallafawa mata da kuma magance matsalolin da suka shafi mata. Wannan shine maudu'in da zamu mai da hankali a kai. Domin tattauna wannan maudu'in kuwa mun karbi bakoncin Hajiya Halima Hassan Tukur, tsohuwar 'yar majalisar tarayya a jamhuriya ta 6 da 7 kuma mataimakiyar mataimakin kakakin majalisar wakilai a yanzu da Hajiya Abida Hanafi Abdullahi, ƙwararriyar lauya kuma masaniyar halayyar ɗan adam. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Halima,
ana cewa mata ba su da yawa a majalisa, ta yaya za a iya shawo kan wannan matsalar domin akwai yakini da aka yi cewa a duk inda aka ce mace za ta jibinci al'amari da ya shafi ɗan uwanta mata ta san irin gudunmawar da za ta bayar domin ta tsamo su daga cikin wani ƙangi da za su iya tsintan kansu a ciki. Wani irin koma baya rashin mata da dama a majalisar mu yake jawo wa mata kuma ina mafita?
Alhamdulillahi da kika yi wannan magana na mata wanda ya danganci hannun siyasa. Mu dukkan mu nan dai zan ce a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyen baya, sun ki sakewa mata su shigo ciki su yi walwala. Abin da nake nufi nan da walwala a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama. Ban san niyyar da suke duban shi ba, suna duban kamar mu mata muna gasa da su ne ko wani abu. To ai harka ce na tafiyar da sha'anin ƙasa, ba maganan gasa a ciki. Kuma in ba a bari matan suka shiga siyasan tare da mu ba, akwai abubuwa da ya shafi na incin da ya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zamanta na rayuwa da zamantakewa auren ta. To duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan, so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da haƙƙinsu. Akwai inda su ma maza suke nasu taka rawan gani, akwai inda wani haƙƙi sai mace ne za ta iya kare haƙƙin mace. mata. Ba mu ce mazan ba za su iya ba, za su iya, amma wani abu din ita mace yanda za ta duba yanda zai yi ma mace ƴar uwarta shi namiji ba zai gane shi ta wannan huskan ba. So don haka nan ne muke son su yi hankuri su bari mata su shigo ciki a yi da su ko ba dan komi ba dan mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokin mu.
To Hajiya Abida, me zaki dora akai?
Gaskiya mata muna tsoron siyasa, ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa ba mu da ƙarfin gwiwa. Mata da yawa da suke son su shiga siyasa, na tabbata miki ba don su yi kuɗin bane, don su yi canji ne. Mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana. To a gani na, in akwai mace a gurin da ya kamata, za a samu canjin da ake bukata. Saboda an ce ciwon ya mace na ya mace ne. Mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba, bata san komai nata ba, amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar ƴarta ce ko kamar wata ƴar uwarta ce, kuma yadda za ta taimake ta ba shamaki game da wannan na santa ko ban santa ba, a Kristan ce ko musulma ce, a inyamura ce ko bayarba ce, za ta taimake ta kamar ƴar uwarta. In ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimako. To kin ga ko duk inda mace take babu wani nuna bambanci.
To wannan tambaya take ce Hajiya Halima, daga cikin irin zarge-zarge da ake yi akan ce mata da suke siyasa ba su da kamun kai, wannan yana daga cikin dalilai da yasa ake janye mata? To ta yaya za mu fahimtar da na baya su ma su samu su shigo a dama da su?
A da kenan ake dubin siyasa matan banza ke cikin siyasa, ko in ce a dauri a Hausance. Yanzu siyasa ya wuce nan, siyasa duka duniya yanzu siyasa ake yi, kuma siyasa na masu ilimi ake yi. Ai a da abin da ya kawo haka nan ana ganin kamar matan banza ne, ba a fahimci abin da siyasa take ciki ba, kuma ba a wayar ma jama'a da kai akan cewa ga abin da manufar siyasa take ciki. So sai ana ta dubi in kana aiki ko kana aure ba za ka yi siyasa ba, sai matan da suke zaune su ne ake ta tafiya da su. To yanzu siyasa ta wuce nan, yanzu mata masu ilimi masu mutunci su ake siyasa da su. Matan ma zaune garin ma ba su ma da huskan inda za su zo su shigo su yi magana ma a saurare su, saboda ba hurumi su bane, ba wurin su bane, an wuce wannan. Ai misali da ni, ni dai na daya wanda nake aure, Allah ji kanri, Allah dake rayuwar shi, dan basaraken garin mu ne, mai jiran gado ne, amma har ya iya yadda na shiga siyasa mahaihina late Santa Bala Tafidan Yahudi, mutum ne mai mutunci wanda ake darajawa, ana bashi girman shi ta ko ina, ba inda na fito gidan banza. Amma har suka yadda suka bari na shiga siyasa, nan wurin za ki gane cewa siyasa yanzu ba na mutanen banza bane, na masu daraja, na masu ilimi ne. Ba ka diyan mu sun yi karatu kuma sun karanta siyasa a duk inda suka karanta, a bari su shiga su yi, kuma ba wani aiki ne na kazanta ba, ba kowane abu ne naga ake yi na siyasa in kada kaina ba. Akwai abubuwa da waɗanda suka cincinta ni in je wurin nan, akwai abubuwan da ni kana na so su cincinta ba, ba zan je ba. So ba kowane taro ne aka ce na siyasa ba za ka ɗauki jikinka kawai kina iya mace kije wake kina matsayin ƴar siyasa kije ba, saboda ke kanki ke iya mace za ki duba ki gani taron nan da za ki je ya cincinta kije shi, ya kamata a ganki wurin nan, ba wai dan kina matsayin ƴar siyasa ba. Duk wani irin taro aka kwaso na cincinta iya mace na nan wurin da batan ke za ki kokari ki sa kanki, ni da na hau zato ba haka ya cincinta ba, da yake ni ina zaɓen taruruka ba kowane taro ne zanje ba, sai taron da na ga cincinta na matsayina ya mace musulma in je sanje. Don wani lokaci za a ci hajja ba mu ganki ba, sun ce a'a ba komi ba samu dama ba ne, amma ni na san abin da ya hana ni zuwa, saboda yanzu a ce ana taron zana'ida don ina ƴan mace ƴar siyasa sai in je, addini na bai yarda mini ba. An ce ana taron ɗora aure don ina mace ƴar siyasa sai in je, addini na bai yarda mini ba, kuma al'umma na ba ta yarda mini da haka ba. To akwai taruka da dama wanda suke ba naki ne ba na ɗiya mace, a wannan taro na ɗiya namiji ne, meeting da za a kira na siyasa, wannan na siyasa na furnin aikin ki ne, to zaki iya zuwa kije kije abin da aka yi, kuma aka gama ki dawon ki cikin mutunci, to zaki dauki girman ki da mutunci.
Hajji Abida, addini da al'ada suna taka rawar gani cikin al'amuran rayuwar mu, ya dace mace ta yi siyasa?
Kamar kin san shekaran jiya ina magana da Ustaz Ilana Islamiya, sai nake tambayan shi, nake cewa Ustaz, yana yiwuwa a ce mace ta yi siyasa? Ce siyasa? Nace eh, kamar yanzu a ce ina son in shiga siyasa haka. Sai ya ce eh, to a musulunci bai kamata mace ta yi shugabanci ba, ta zama kamar ita ce head din abu, kila a ce shugabar kasa haka ko governor ko. Sai ya ce amma inda a ce za a yi office, a ce wannan office din na mata ne, kamar yanzu a ce Women Ministry of Women Affairs ko kuma wani abu da ya danganci mata, sai a ce ke zaki headin wannan wurin, ko kuma ke zaki kuma duka kowa mata ne, kin ga ba wani gwagwarmaya da maza. Yace me zai hana wannan zan ce mishi inda ina da kudirin in yi Minister of Women Affairs ko kuma in jagoranci wani office na mata haka yace eh wannan duk bai da matsala so kin ga yanzu a ce akwai mace da za ta dauki mulkin da ya kamata a ce wannan haraka ne na mata kamar yanzu kamar yadda muke da Women Affairs duk da dai mace ce take heading a ce kwata-kwata affairs din Women Affairs din daga hawan shi har saukan shi ba wani interference ba wani mu'amala na namiji a ciki ita za ta yi komi sannan a ce kamar yanzu House of Reps a dan diba slot a ce okay wannan cikin guda nawa da ake da za a diba kaman 30 a ba mata ba a ce wai ki yi takara tare da namiji ba a wannan office din particular office din nan ko kuma particular seat din mata ake son a kawo na senate ma a ce particular senate din nan mata ake son a kawo kin ga in aka yi haka ka san baka da ma wani jayayya da namiji yanzu muna da kujerun senators kusan guda 109 amma kwata-kwata fa bai wuce mata 7 dake heading wurin ba fa House of Representative muna da kujeru kusan 360 bai wuce mata 22 ke kuma ko mata 22 din nan ta yaya suka hau na tuna shekarar da aka yi siyasa na tuna mata da suka fito suna son su yi ba wai ba su da mabiya ba ba wai ba su da masu son su ba wai ba su iyawa ba amma saboda gwagwarmaya aka buge su mata yanzu in kin duba wasu su ba wai suna da kudin da namiji yake da ba suna da karfin da namiji yake da ba amma kuma in suka hau wannan wurin zaki ga canji yanzu kamar a ce gashi cin zarafin matan nan da yake ta faruwa a ce akwai mace maybe ai office din da zai sa a ce wannan na haraka ne na domestic violence that is cin zarafin mata mace za ta yi heading din shi mace ce assistant din ta mata ne ko mi kina ga wannan abu ba zai tasiri akai karshen shi ba ko a ce a mai kotu mata ne ke handling court din duk abin da ya faru da harakan cin zarafin mata ga inda za su je ina ga kwa ai za a samu alheri a wurin
to mi sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci yayi halin sa domin sanin yadda tattaunawar za ta kasance sai a biyo mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Honorable Hajiya Halima Hassan Tukur da Hajiya Abida Hanafi Abdullahi sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ne lafiya
yanzu kuma ga sharhin jaribin jamhuriyar Kamaru daga Awwal Garba
fara shin yayin namuna wannan makon ne da jaridan economic kuma ta hangumana cewar babban bankin duniya zata sake zuba wa kasar jamhuriyar Kamaru wadansu makudan kudade domin rage zafin radadin cutar coronavirus na uku kenan da babban bankin zai yi mikawa kasar Kamaru wannan tallafin sai kuma jaridan republic shakube ta yi mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Franco Biya kullila shine zai mai gurbin mahaifinsa Franco Biya domin yanzu ana yawan ganin sa a littafin da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Information ta shaida mana cewa ministan tsaron kasar Kamaru Mr. Dasabeti Asomo yanzu dai ya kareta kicin da ake yi cewa shi ma yana da hannu cikin wadanda suka dakatar da akalau da nan kudaden na COVID gate jaridan Rum League kuma ta hangumana cewar wani babban siyasa na arewacin kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Hamma Adama dan jam'iyyar mulkin kasar NDPC ko CPDM ya fara yi wa jam'iyyun adawa halambar din siyasa cewar ba sa gudanar da adawar su kamar yadda ya kamata jaridan Transition Economy kuma ta tabbatar da cewar babban bankin Bazalami na duniya FMI ta alkawarin zagewa kasar jamhuriyar Kamaru waɗansu bangare na ruwan basuka da wajen kasar ta dauka sai kuma jaridar Le Point ta yi mana hange cewar kotun TCS ta fara shaƙo manyan ɓarayin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne ga jaridar The Guardian Post ta hango mana cewar maharan 'yan awari ne suka halaka waɗansu sojojin kasar Kamaru guda 6 a yayin da suke artabu a garin Nguti da kuma Bamali Bama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Masu sauraro ƙarshen shirin na musamman kenan. A madadin muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku. A yi ne lafiya.